wato Nisa,
wanda wannan sura mai albarka sura ce wacce take madaniya, ma'ana an sauke ta a garin Madina, kuma sura ce wanda tana ɗauke da wasu darussa na musamman wanda ta sha bamban da sauran surori a irin darussan take ɗauke da shi, musamman abin da ya shafi haƙƙoƙi na mata da ƙananan yara. Shi yasa aka ce mata suratul nisa'i, surar mata, wanda yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya fifita mata akan maza a cikin Alƙur'ani mai girma, shine babu wata sura da aka ce wannan suratul rijali ce. Ina fata mun gani, amma sai ga suratul nisa, surar mata, wanda wannan ana kiranta suratul nisa'i al-kubra, babbar surar mata. Akwai wata sura a cikin manakin ta suratul nisa'il sughra, karamar sura ta mata, wanda ita ma lokacin Allah ya je kai mu za mu zo gare ta. Ita ce suratul mai talaq, ko yau to wannan sura mai albarka ta tattauna wasoli masu yawan gaske, tana dauke da wasu ayoyi kamar guda hudu, wanda duk musulmi in ya karanta wannan ayoyin zai ji ya ƙara shaukin haɗuwansa da Allah maɗaukakin sarki, zai rika jin cewa ashe aljanna mai sauƙi ce a gurin Allah, ashe Allah ya yi ni'ima wa musulmi da cikin gaggawa cikin sauƙi zai iya samun gidan aljanna. Sannan akwai wata aya kuma mafi firgiti, mafi tashin hankali ga ɗan adam wanda in ya karanta ta ciki, mafi firgiti ita ce ayar da Allah masu yake magana in ya saka ƴan wuta a cikin wuta ana musu azaba, yayin da fatar jikinsu ta ƙone ta zama toka, Allah ce za mu canja musu wata fata don su ɗanɗani azaba, baddalnahum jildan ghayraha liyadhuqul azab, za mu canja musu wata fata don su rika ɗanɗana wato azaba ta Allah maɗaukakin sarki. In ya zamto cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam azaba bisa laifin da ɗan adam ya cancanta a masa azaba ɗin, har ta kai ga fatar jikin nasa ta ƙone ta yanda ba za ta sake zuwa wata azaba ba, to sai a canja wata sabuwar fata don ya zamto an sake ɗanyata jikinsa don ya wato ɗanɗani ɗacin azaba ta Allah masu sauki. Allah saba masu cikin waɗannan. Akwai ayoyi waɗanda su kuma wato duk lokacin da ɗan adam ya karanta zai ji farin ciki, zai ji annashuwa. Shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa babu abin da ke birge ni a cikin Alƙur'ani mai girma irin waɗansu ayoyi guda hudu cikin suratul nisa'i. Ɗaya daga ciki Allah ya ce wa man yadlim nafsahu wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha tawwabar rahim, duk wanda ya aikata wani mummunan laifi inji Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura, ko ya cuci kansa a rayuwar duniya sai ya zo yana neman gafarar Allah maɗaukakin sarki, to zai samu Allah mai gafara kuma mai jinƙai. Wannan wata irin ni'ima ce, duk wanda ya cuci kansa, duk wanda ya aikata wani mummunan laifi sai ya zo ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, to zai samu Allah maɗaukakin sarki mai karɓar tubarsa ne kuma mai gafara ne wanda yake kuma mai jin kai. Ina fata mun gane. Da daga cikin irin makamanciyar wannan aya fadin Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura din, wato inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah maɗaukakin sarki baya gafarta ba duk wanda ya shirka. Duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba. Amma duk wani laifi in dai ba shirka bane to Allah yana iya gafarta shi. Ina fata mun gane. Allah yana iya gafarta shi. Haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Shi fa Allah abin da yake so da ku yana so ya gafarta muku zunubanku. Yana son ya muku rahama ne, yana son ya saka ku a cikin aljanna sani. Amma sai dai masu bin san ransu su kuma suna so su kautar da ku ne daga hanyar Allah maɗaukakin sarki. Ashe abinda Allah yake nufi da bayinsa shine rahama ta sa. Ina fata mun fahimta da ire-iren irin waɗannan wato makamantan ayoyi irin fata Allah mun san yuridullahu an yukaffifa alaikum. Allah yana so sassauta muku rayuwa ne, baya son kuntata muku. Wa kulli kal insanu da'ifa, Allah shi ya halitta dan Adam yace mun halitta dan Adam cikin rauni dan haka Allah ba zai sa wa dan Adam abin da ba zai iya ba ina fata mun fahimci wannan Allah barkai shine musulmi wannan sura wato kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala tana dauke da haƙoƙi na mace irin yadda aka ta korayuwar jahiliya cikin kunci da kuntatawa mata da takura musu da musguna musu wannan sura Allah ya kawo ta sassauta musu ta kawo ba su haƙoƙin su har ma ta fifita su a waɗansu abubuwa fiye da maza haka kuma ƙananan yara haka marayu ida ba ta magana sannan kuma ta taɓa magana akan yaƙe-yaƙe ta taɓa magana akan sallah ta taɓa magana akan amana wanda insha Allah ta'ala in muka shigo cikin ta zamu gani da izinin Allah fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya dace da mu da fadin daidai da kuma amfani da daidai abin da yake na kuskure ne ubangiji subhanahu wataala ya cire mana shi a cikin karatu mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura da fadin sa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba Allah yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitta ku daga rai wata take guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halitta daga wannan rai guda dayan matarsa wa batha minhuma rijalan katira haka kuma a jikin wayannan guda biyu landa aka halitta na farko da matarsa aka halitta a jikin ran sai Allah wato ya batha minhuma rijalan katira sai watsa halittun dukkanin ɗan adam maza da mata idan to an halicce su karkashin wa'annan halitta guda biyu ina fata mun gani shine batta min kuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki alladhi tasaaluna bihi wanda kuke magiya da shi dan Allah dan kaza wal arhama haka kuma ku ji tsoron zumunta wattaqul arhama ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta inna allaha kana alaykum raqiba lalle allah madaukakin sarki mai sa ido ne mai kula da ku wannan aya allah madaukakin sarki kamar yadda ya bude wannan sura da ita ya ayyuhan nasu ya ku mutane wanda fil ghalib duk lokacin da allah ka ji ya kira mutane gaba daya zai bada wata doka ce wanda ta shafi dukkanin ɗan adam musulmai da kafiransu matansu da mazansu manyansu da yaransu ya ayyuhan nasu ya ku mutane misali ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi gharur ya ku mutane alkawarin Allah gaskiya ne daka kada rayuwar duniya ta rube ku kar wani mai rubi ya rube ku ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku fa ku ne talakawa a gurin Allah madaukakin sarki wallahu huwal ghani Allah shine wato wadatacce ya ayyuhan nasu ko gashi nan dai ya ayyuhan nasu dai wa dewa haka Allah ya kira mutane anan ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron ubangijinku wane ne shi alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai wacce take guda daya wanda shine wa annabi adam alayhi salatu wassalam wanda bayani ya gabata lokacin da muke karanta suratul bakara wajen fadin Allah madaukakin sarki cewa inni ja'ilul fil ardi khalifa وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض كليفة خف لوقت عند الله كيغا وملائكة سوا زي سنية كليفة أبايا الكسا وأن أبايا حليشة الله يحلت النبي آدم وأن من يمغنى على لوقت ينصلا عند الله يبي وجر حليشة النبي آدم وكتي أهل تشنى دقمي دقا أسا كما لدى الله إني قالكم بشرا من طين زابه تتن أدم ني دقا أسا أول آية الله يتي إني قالكم بشرا من صلصل من حماء مصنون بو الله يتي زمح لتتن أدم دقا تأوك يمقو واندي فارا واتو سامي دشيني الله يهل تتن أدم وانا بني بياني أول تنكرتون buka ce dan adam Allah ya halice shi gefe guda biyu akwai gangan jikin sa akwai kuma raina sa bisa dalilin fada Allah madaukakin Allah madaukakin sarki fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin Allah ce idan na daidaita halittar dan adam in sai ya tashi ya zama gangan jiki sannan na busa masa rai to ku mala'iku ku yi masa sujada wanda wannan bayanai ne akan halittar annabi adam alayhi salatu wassalam sannan a jikin halittar annabi adam din shine kuma Allah yace wa qalaqa minha zawjaha sai muka halitta masa matarsa wanda mun yi bayani a baya dan adam gaba ɗayan san ka dauke shi gurungum Allah ya halitta dan adam ne kala guda huɗu kalan farko shine halittar shi annabi adam din inda Allah ya halice shi ba uwa ba uba haka ne ko wanda bayanai sun gabata a wancan magana cikin suratul bakara halitta na biyu shine wannan halittar wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halicci matar annabi Adam wanda ita ne Hawwa a kuma jikin dan Adam din shine a jikin wa a jikin Adam wanda shine halittar da Allah yayi ga uba babuwa wane ne uban Hawwa annabi Adam ina mahaifiyarta babu mun gane ga ba uwa ba uba ga kuma ga uba ba uwa sai kuma halitta na uku wanda shine ga uwa babu ba wanda wannan lokacin da muke tafsirin bara ko bariya cikin suratul Ali Imran shi ma mun karanta shine halittar annabi Isa alaihi salatu wassalam ina fata mun gane tun daga fadin Allah madaukakin sarki faru sallallahu alaihi ruhana fatamathala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا حرزوا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ونقى الله يا حلت النبي إيسا باتر دعو بابا ونفعي بزوانا دوك إيكو قدرة كاسل سنن سيكم حلتا إلن حلتا تا إلن تاكي إلن تاكو إلن نام مودكا شين أحلت تا أدم دعوة دعو بابا شين وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ta wannan hanya ne Allah ya halitta ɗan adam mazaje masu yawa haka kuma mataye masu yawa ina fata mun fahimci wannan dan haka wannan aiki ne da Allah madaukakin sarki to ku ji tsoron ubangijin da yayi wannan aikin ku sani wanda yayi wannan aikin yana da iko akan komai ina fata mun gane idan kun fahimci girman aikin sai ku fahimci girman wanda yayi aikin yabi aikin ina fata mun gane kullun in kana so ka gane girman Allah to ka kalli aikin Allah din misali kullun ana magana ku ji tsoron Allah ku ji tsoron wuta ku ji tsoron wuta dan girman Allah koda yau ki saka wuta a gaba ki kalle ta ki sa ki kalle ta ki dauka ma ita ce wuta ta jahannama sai ki ga yaya shin fata jikinki za ta iya juran wannan wutar ta kona ita ce ta narka dalma ta narka karfi haka ne ko shakka babu ita yafi jikin dan adam kwari balle maganan dalma balle karfi to amma ta narka su to a babu da ita ne Allah ya ce zai yi azaba wa mutane jikin dan adam zai iya daukan wannan in kika kalli girman azaban sai ki gane wane ne Allah madaukakin sarki haka bangaren ni'ima in kika dauki ni'imar Allah madaukakin sarki kawai duk wannan kwatancan ana gaya miki cikin aljanna akwai koramai kaza akwai kaza kawai ana gaya miki iya abin da hankalinki zai iya dauka ne amma wallahi falalar ni'imar ta wuce wannan saboda nawaye na Allah madaukakin sarki to wanda yayi wannan halittar dan adam Allah ya ce ku ji tsoransa a ji tsoransa sannan wabatta min huma rijalan katira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda da shine kuke magiya dan Allah wance ba ni kaza mana dan Allah wance tare min kaza mana dan Allah wane yi min kaza mana ina fata mun gani shi yasa wani wanda ya fahimci waye Allah duk rashin san abu wanda kace masa dan Allah yi saboda ya san waye Allah sai yi ina fata mun gani daka ba yawan ambaton Allah ba a rika ambaton Allah da sanin matsayin sa wal arhama haka ku kuma ji tsoron Allah madaukakin sarki din a game da zumunta kun ga ayar tun daga farko ta faɗi asalin dan adam wanda shine annabi adam da hawwa asalin dan adam tushe ne guda daya duk wanda kika gani asalin sa yana komawa ne zuwa ga annabi adam duk wanda kika gani asalin sa yana komawa ne zuwa ga annabi adam ina fata mun gani babu wani dan adam da aka haifa a baya ko za a haifa a nan gaba ko yake rayuwa a yanzu wanda asalin sa baya komawa zuwa ga annabi adam ina fata mun gani ashe ɗan adam dangi ne guda daya shi yasa sai Allah ya ce to ku ji tsoron zumunta kar ku yanke wannan alaka ta ɗan adam taka ina fata mun gani shi yasa sai Allah ya tsara ta mataki mataki akwai mu'amala tsakaninka da mutum a matsayinsa na mutum wanda yake dan uwanka ne dan adam musulmi ne shi ko kafiri ne shi akwai alaka tsakaninku musulunci ya tsara yaya zaka masa karkaci mutuncinsa karkaci zarafinsa karka walakanta shi ka darza shi a matsayinsa na dan adam koda kuma musulmi bane ina fata mun gani sannan akwai alaka ta yanzu uwa uba ta musulunci dan uwanka ne wanda kuke dan adam ba dabba bane shi shi ma dan adam ne sannan uwa uba kuma musulmi ne kuna rayuwa karkashin addinin musulunci guda daya akwai wannan yan uwantakar akwai haƙoƙi na ka gare ka akwai haƙoƙin ta gare ki ina fata mun gani akwai wannan alaƙar musulunci ya tsara ta to ku ji tsoron Allah akan irin wannan alaƙokin sannan akwai alaka ta uku shine alaka ta bayan kasantuwa karkashin an rayu a matsayin mutane duka ƴaƴan annabi adam sannan kuma ƴan uwa musulmai sannan kuma dangantaka ta jini ta hada ina fata mun gani to ku ji tsoron wannan alaƙokin ina fata mun fahimci wannan shi yasa na daga cikin manya-manyan abinda Allah ke yin rahama wa bawa da shi shine sada zumunta sada zumunci yana daga cikin abinda ke sa Allah ya ƙara wa mutum kwanaki a duniya ina fata mun gani in Allah ya yanka miki zaki shekara 15 ki rasu sai zan to ce mai sada zumunta ne a sanjiyar wannan Allah na iya ƙara miki 10 ya zama 25 ko wani abu makamancin haka mun gani kamar kuma yadda yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah ke kama mutane da hukuma akai shine yanke wato zumunci mutum ya zamto ya yanke zumuncinsa wannan babbar musifa ce babbar zunubi ne Allah ya ce ku ji tsoron Allah madaukakin sarki sannan ku ji tsoron zumunta a sadar da ita kada a yanke ta Allah ya ce inna Allaha kana alaikum raqiba lalle Allah madaukakin sarki wato mai sa ido ne a game da ku yana kula da tashin ku duk abinda kuke yi yana kiyayewa ina fata mun gani wannan ayar saboda wato sakon da take dauke da shi tana daga cikin ayoyin da duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wani jawabi ga manne jawabi na musamman yakan karanta ta cikin khutbatul haja ina fata mun gani kulli in yazo bayan yayi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina in ya kai zuwa karshe ayar da ke fara karantawa ita ne ya ayyuhalladhina amanu taqullaha hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ta cikin suratu ali imran sannan aya ta biyu ita ne wannan aya da muka karanta yanzu wato fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna Allaha kana alaykum raqiba sai kuma aya ta uku wato tana cikin karshen suratul ahzab shine fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa innan ayoyin sune ayoyin da manzon Allah yake karantawa a matsayin gabatarwa a mafi yawan al'amuransa ina fata mun gani saboda sakonnin da suke dauke a cikin su bayan haka sai Allah ya ce
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
نعم أبجد سبحانه وتعالى يتي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وبنجي سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالكم كباو مرايو دوكيو ينسو ولا تتبدد الخبيث بالطيب كدكو تنزا تكاو دوكي يسو دممونا تاكو ولا تأكلوا أموالهم كدكو تنزا دوكيو ينسو إلى أموالكم زوا دوكيو ينكو in kun yi haka innahu kana huban kabira wannan babban laifi ne a gurin Allah madaukakin sarki kun ga tun daga farko surar ta fara magana akan haƙoƙin marayu haƙƙin maraya Allah ce wa atul yatama amwalahu ku ba wa marayu haƙoƙin su dukiyoyin su da iyayen su karsu suka bari to ku ba su kayan su waye maraya na'am wanda mahaifinsa ta rasu yana karami wanda mahaifinsa ya rasu yana karami ko dai wanda mahaifiya ta rasu mahaifiyarsa yana karami wane ne baraya wanda mahaifinsa ya rasu yana karami wannan shine baraya mun gane dan mahaifiya ta rasu yaro yana karami sunansa ba baraya ba matakar mahaifinsa yana rayi ina fata mun gane idan aka ce baraya ma'ana shine wanda mahaifinsa ya raye su bai balaga ba ko bace balaga ba wannan ita ce marayya mun gane to Allah ya ce wa atul yatama amwalakum ku ba wa marayu dukiyoyin su yaushe za a ba su bayani yana nan tafi ina fata mun gane kada kiji an ce a ba wa maraya dukiyar sa ki dauka yanzu shikenan babansa ya rasu shekarar sa biyu sai a dauko ma gurin dukiyar sai a bashi in ya ga dama ya yaga in ya ga dama yayi wasan kasa da shi in ya ga dama yayi abin da zai ba haka bane ina fata mun gane Allah ce wa atul yatama amwalakum ku ba wa marayu dukiyoyin su wala tatabaddalul khabitha bitayyib kada ku takuda ku dauki kayan maraya wanda ke kyakkyawa ku dauko kuma wani mummuna ku ajiye da sunansa misali kada maraya ne babansa ya rasu ya bar musu ƴan awaki wanda suke iri ne mai kyau suke akwai wata garjejiyar akuya mai aifan bibbi ko uku ko hudu saboda san rai sai ku canza ku dauki ita wannan akuyar ku maida ta taku ko ku saida dan ku amfana da kudinta ku dauki wata ramammiya kyamushashiya ko kila wanda ba ta aihuwa ko ta gama aihuwa ku ajiye ku ce ku maida masa gurbi kada ku yi haka ina fata mun gane kada a yi haka ko kuma a wani abu ne ko saniya ko wani abu makamancin haka ga na marayan nasa mai kyau ne sai a dauka a hallakar sai a dauki wani karami wanda bai kai nasa ba a daraja ko a girma ko a yawa sai a ajiye a ce wannan an ajiye maimakon nasa da aka taba Allah ce kar ku yi haka ina fata mun gane yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalakum kada ku ci dukiyoyinsu ila amwalikum a cikin dukiyar ku ma'ana kada ku dauki dukiyar malaya ku hada da dukiyar ku ku hada kuma gaba ɗaya ku cinye ko kuma a ku rika juyawa tana ba da ribar da taki da tamarayan riba tana bayuwa amma kuna cinye ribar gaba ɗaya babu kasan shi marayar a ciki kada ku yi haka innahu kana huban kabira Allah ce lalle wannan laifi ne wanda yake babba a gurin Allah madaukakin sarki kada ku yi haka ina fata mun gane Allah ce wa in khiftum alla tufsitu fil yatama idan har kun ji tsoro ba za ku iya yin adalci a marayun da suke karkashin ku ba to fankihu ma taba lakum minan nisa ku auri waɗanda suka muku dadi daga cikin mataye matna ko dai bibbiyu wa ruba wa thulath ko uku wa ruba ko kuma hudu fa in khiftum alla ta'dilu in kuji tsoron yin adalci fawahidatun ko fawahidatun to ku auri guda daya aw ma malakat aymanukum ko kuma ku takaita akan abinda hannunku ta mallaka na bayi dalika adna alla ta'ulu wannan ya fi muku kusa da kada ku ci gona da iri wajen take hakkin Allah madaukakin sarki wannan ayar kamar yadda hadisi ya bayyana ji Abdullahi ibn Abbas yace abinda yake faruwa shine mutum ne zai damto cewa a hannunsa akwai mareniya mareniyar kuma shine waliyinta sannan kuma babu haramcin aure tsakanin zai iya aurenta sai ga ta tara abun duniya tana da dukiya mai yawa a hannunta baya so ya aure ta tafi gebe zai yi asaran wannan dukiya dan haka sai ya aure ta sai kuma ya mallake dukiya ina fata mun gane to a wajen auren sai zamto sadakin da ya kamata a bata ba a bata irin wannan sadakin nata ba sai a bata sadaki mafi karanta kila yana ganin wato tana shine waliyinta sai zabo ya toye mata sadakin mun fahimci wannan yaushe haka yake faruwa yaushe mutum zai iya wato kula da wacce zai iya aura a matsayin mareniya ya haka zata faru ba ku sani ba akwai mana misali mutum yana raye sai zamto akwai babbansa shi ma yana raye babbansa ya rasu da babban ya rasu sai zamo ba shi da wa kokari shi babban ba shi da wani da babba da zai iya tattare kannan gaba ɗaya su koma karkashinsa amma yana da dan yayansa ko dan kaninsa wanda shi babba ne ina fata mun gane kuma zai iya tattare dukkanin ƴaƴan su yayi karkashinsa to yanzu waye mai kula da al'amuran yara na shi wannan dan uwa dan babba in ya zamto ƴaƴan wato marigayin akwai mata a ciki ya halatta akwai aure tsakanin su ko babu akwai aure ina fata mun gane to kaddara babbansa ne ya rasu sai aka tattaro yaran sai aka ajiye kasansa sai ga suna da dukiya ciki sai ga akwai wata yarinya kyakkyawa mai nutsuwa ga kuma dukiya ya halatta ya aureta ya halatta ya aureta matukar zai bar mata dukiyarta ko zai kula da dukiyar bisa tsarin da Allah ya saka na marayu ina fata mun gane sannan kuma zai bata sadakin ta cikakken sadaki da ya cancanta da ita ina fata mun gane to anan sai Allah ya ce idan kun ji tsoron cewa ba za ku yi adalci a irin waɗannan marayun ba ku ƴaƴan baffanu da kuke da marayu wanda ku ƴaƴan baffanun ku ne mun gane karkashin ku in kun ji tsoron ba za ku musu adalci ba ta hanyar ba su sadakin da ya dace da su lokacin da za ku aure su dan suna karkashin kulawar ku Allah ce to ku bar su mana fankihu ma taba lakum minan nisa sai ku je ku auri wasu matan da ba su ba ina fata mun gane in kun ga dama ku auri bibbiyu in kun ga dama ku auri uku in kun ga dama ku auri hurhudu ina fata mun fahimci wannan in kuma kun ji tsoron yin adalci wa mata biyu ko uku ko hudu to ku auri guda daya kila zama da mace guda zai zamto akwai saukin dawainiya akwai saukin haƙoƙi fiye da mai zama da biyu ko uku ko hudu ina fata mun gane idan ma yana ganin auren guda ɗayar a matsayin ta na mata haƙƙin ta zai yi wahala ya fita to haƙura da auren shi ya fi ya takaita akan wa akan baiwa in yana da ita mun fahimci wannan mun gane wannan wannan aya akwai masail da yawa a ciki wanda za ki iya fahimta na farko Allah madaukakin sarki ya bada damar auren mata fiye da daya biyu uku a dalilin me a dalilin tsayar da adalci akan maraya mun fahimci wannan kila inda ba dan maganar maraya ba da adadin auratayya na maza kila ya tsaya mace ɗaya ne kowa zai aura kamar Krista mun fahimci wannan na biyu da Allah ya ce fa in kiptun Allah ta'jilu fil yatama ko Allah tuksitu fil yatama fankihu ma tsabalakum minan nisa idan ba za ku yi adalci wa marayu a game da wajen biyan sadakin su da dace da su ba to ku auri wasu matan da ba su ba mana anan sai mu fahimci ashe sadaki yana bambanta mun gane sadaki ba bai daya bane quality kima daraja tarbiya da siffa ta mace ta kansa a bambanta sadakinta da wata sadaki ba yayi bane ban sani ba kuna fahimta na sadaki ba yayi bane ba za a ce an yi ma wance sadaki naira 50,000 wance ma sai an mata sadaki naira 50,000 ba ko kuma wance ma sadakin ta kalle wuta 50,000 mun fahimci wannan saboda suna da bambanci a quality kila wance ta fi wance tarbiyya mai kyau kila wance ta fi wance dabi'a mai kyau mun fahimci wannan kila akwai wani dalili da zai sa wance ta fi wance daraja da haka zai zamto sadakin wance ya fi na wance mun fahimci wannan sannan a wannan gaba sadaki a musulunci ba shi da iyaka ta sama ba shi kuma da iyaka ta ƙasa idan ka ɗauki auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila a yanzu ba a yi wani mai kuɗin da zai iya ɗaukan sadaki ya bayar irin yadda manzon Allah ke bada sadaki ba kun fahimci wannan uqiya ake magana wato wasu kuɗi ne irin malala kace kamar gashin tinkiya ko kuɗi ne masu yawan gaske wanda miliyoyin kuɗi ne masu yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke badawa matsayin sadaki dauki misali na biyu anan sadakin annabi Musa alaihi wasallam me ya sadakin annabi Musa da zai auri matarsa ta farko kiyo da shekara nawa shekara 8 ko 10 ko uban da ya tashi aura matsayin me yake inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'zurani thamaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik a hakan yace wa ba uridu an ashqa alayka satajidni insha Allah min as-salihin Allah yake ga yata ina shi mai wato baban matar annabi Musa kamar yadda Allah ya aikato cikin Qur'ani yake ga yata ina so na aurar maka da ita amma a bisa ka'ida sadakin shine kamun shekara 8 kana kiyo shekara 8 kana kiyo in ka cika shekara 10 to babu laifi saboda bana so in kunjata maka bana wannan sadaki ne mai sauki ina fulani idan mutum zai yi shekara yana kiyo mai ladansa karamar saniya ko karamar saniya ba kuma karama-kara akalla irin saniya da ta kai shekara 4-5 sai a ce shi ne ladansa to kaddara saniya da ta kai shekara 4-5 a samu na shekara 1 a samu na shekara 2 na shekara 3 har na shekara 10 an samu kwaya nawa kenan guda 10 to guda goma in kin dauke su irin wannan 1500 ma akalla miliyan 5 ne ko sosai sadakin ta alal akalla miliyan 5 ne amma shine sadaki mafi sauki yace saboda ya ce wa ma uridu an ashqa alayka bana so kunta ta maka bana so ta kura maka kun ga a bangaren sama kenan da haka duk abinda mutum ya ga zai iya yin sadaki da shi a sama ko na wane babu iyaka mun fahimci wannan haka kuma a ƙasa mafi karanta ba za a ce sadaki sai ya kai kaza ba sai ya kai rubu dinari sai ya kai wa a duk wannan maganar babu ita abin da ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dukkan abin da mata ta yadda a matsayin sadaki to shikenan yayi ku dubi wannan bawan Allah da wata bayar Allah ta zo ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta ba da kanta wa manzon Allah ya aura manzon Allah ya ga bashi da bukatar ta ta fada sau ɗaya sau biyu da sahabbai suka fahimci manzon Allah bai da bukatar ta sai wani daga cikin sahabbai sai ya ce ya manzon Allah aurar min da ita mana manzon Allah ya ce ni zan aura maka amma je ka nemo wani abu na sadaki kun ga ya fita ya je ya kewaya zai nemi sadaki bai samu ba manzon Allah bai ce masa iltamis walau khatiman min hadid je ka nemo koda zobe ne zoban ba azurfa ba ba zinariya ba ba azurfa ba khatiman min hadid ka je ka nemo zobe koda na bakin karfe ne dan Allah zoban karfe zai rasa kai nawa na naira 50 yobe to yobe haka manzo Allah ya ce kware ku ashe in ka karbi naira 50 a matsayin sadakin ki kika yadda shine sadaki ya isa sadaki ya kai sadaki idan fata mun gane matakar kin yadda to tabbas ya kai sadaki to ai ba ku sani ba bakin karfin ma bai samu ba ya zaga bakin karfin babu manzon Allah ya ce kai ba kai da komai ne ya ce manzon Allah babu iya abin da nake da shi shine mayafin da nake lullube da shi zani na zani guda daya shine abin da na mallaka ya ce manzon Allah na raba shi biyu na baka rabi a matsayin sadaki manzon Allah ya ce a'a sai ya ce to shin ka haddace wani abu na alkur'ani mai girma sai ya ce eh na haddace har suratul baqara wannan ce to na aura maka ita sadakin ka shine ka je ka koya mata suratul baqara ina fata mun gane ashe ta samu sadaki wanda yake babba ne ala ayi halin abinda nake so na bayyana mana shine sadaki a ƙasa shi ma ba shi da karanta duk abin da mace ta yadda a matsayin sadaki shikenan ya zama sadaki mun fahimci wannan sannan ayat ta ce fankihu ma taba lakum abin da ya dace daga gare ku ma taba karkashin ma taban nan musamman ga maza wata kalma ce wacce take kunshe da abubuwa masu yawan gaske na daga ciki ma taba lakum kada kawai mutun ya bi kirji ai Allah ya ce bi zan aura uku ma zan iya aura hudu shine gejin da namiji ko tunda ayar tana magana akan ta'addudus zawjat ta ba da maza lasin su auri mata ɗaya biyu uku har hudu mun fahimci wannan to kawai kar mutum dan ya samu wannan damar bai duba wasu abubuwa karkashin ba faban nan ba kuma kawai ya je shi yayi ta kara aura aure ina fata mun gane daga ciki karkashin wannan dan adam zai duba karfin tattalin arzikinsa zai iya rike mata biyu uku hudu ba tare da ya kuntata musu ba zai iya biyan bukatunsu gaba daya ba tare da ya toye mota hakki ba shin yana da karfin yi musu adalci na zamantakewa zai iya yin wannan ina fata mun fahimci wannan saboda babu wannan maganar na hadisin Hausawa wai in talauce da ne ka kara aure wannan ƙarya ce wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina ba ta an fahimci wannan babu wannan maganar babu ita mun gane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko auri mataye waɗanda kuke san su suke san ku kuma masu aikuwa saboda zan yi alfahari da ku ranar alkiyama da yawa to kada mutum kuma ya je yayi auren ba shi da dama daukar dawaine su ya aifi yara da yawa rabin su suna kan titi suna rayuwa su dauki kayan wancan su zagi wancan to ya aife su sun yi yawan da bane ya daukar dawaine su a samu ɗan ta'adda a ciki a samu ɗan tabaran dali a samu barayi a samu kowane irin mashaye a samu kowane irin nau'i kala-kala ku kun san manzon Allah ba zai alfahari da wayannan ba ina fata mun gane da haka mutum zai yi abin da zai ɗaukar ɗawainiya ne mun fahimci wannan ma taba lakum har yanzu karkashin wannan kalmar ma taba lakum dukkanin auren da babu soyayya a cikin su to haramun ne a musulunci aiwatar da shi iyaye ku ji da kyau ina fata mun gane kada ɗanki ya ce baya son wancan aure ki ce dole sai ya so sai yayi mun gane babu kyau haka duk da cewa bai cika faruwa ba a cika yi wa maza auren dole ba ko amma ana yi amma dai ba a cika ba abinda aka fi yawan yi shine yawan yi wa mata auren dole to ku sani babu kyau a musulunci mun fahimci wannan babu kyau fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba har yanzu ita wannan ayar ita ce ta ba wa namiji dama in yana da iko zai iya yin dukkanin adalcin da muka ambata a baya zai iya zama da mata biyu to ya auri mata guda biyu wannan umarnin Allah madaukakin sarki ne ba naki ba haka in zai iya da uku ya auri guda uku in zai iya da hudu ya auri guda hudu a hudu nan ne aka ja masa layi daga nan baya halatta ya sake auren wata sai dai in ya ritsaye daga cikin wannan guda hudu ashe magana ta mijina zai ƙara aure lasin ne Allah madaukakin sarki ya bashi kuma wanda ku kuma mata jarabawa ce da Allah madaukakin sarki ya saka a cikin rayuwar yanda baki shawara da babanki ko mamanki ba akan zaki zo duniya a matsayinki na ƴa mace ko kun yi shawara baki wannan shawarar ba baki shawara da danginku akan zaki zo a matsayinki na bakar mace doguwa ko bakar mace gajeriya ko farar mace gajeriya ko farar mace doguwa ko farar mace kakkaura ko siririya ba kun yi shawara kika zo haka baki ba da haka ashe garaje kika yi kokarin canza tsarin fulka da Allah ya miki kai ba haka ke so ba shi kuma Allah haka yake so ya ganki to haka a bangaren ta'addudu zawjat maganan cewa namiji ya auri mata biyu uku hudu shi ma ba shawarar sa bane Allah ne ya hukunta masa haka ina fata mun gane in yana da dama yana da iko kuma dukkan abin da Allah ya yi to akwai hikimar da take ciki saboda bari in gaya muku wani abin da ba ku sani ba kun ga namiji kun ga namiji a tsarin halittar ɗabi'arsa Allah bai yi shi don ya zama da mace guda ɗaya ba Allah bai halci ɗan adam a ɗabi'ance da al'adance ɗabi'a ta halitta ɗan adam Allah bai halci shi don ya zama da mace guda ɗaya ba duk wanda kika gani da mace guda ɗaya to kila dama ce bai samu ba ko kuma a yana ganin zai masa wahala yadda haƙƙin mata biyu ko uku ko hudu shi yasa ya takaitu akan haka mun fahimci wannan shi yasa in kika yi jan wuya kika tada hankali kika tada kayar baya har kika fi karfin mai gidanki ya hakura ya da zai zauna da ke alhalin yana da dama to wallahi zai biyo ta hanyar da ba ta halal ba wannan shi ne ka'ida zai bi wata hanyar da ba ta halal ba saboda a tsarin da Allah ya halitta Allah bai halci dan adam mutum na biji ya zauna da mace guda ba. Kun gane wannan? Kun gane wannan? Na biyu, a tsarin halittar dan adam da Allah ya ce namiji zai iya auren mace guda hudu, to Allah ya sanya adadin yawan matan ya zamto cewa in kowa zai auri guda hudun to kowa zai samu. Mun gane? To in ya zamto cewa kin toshe wa mijinki hanya na ƙara aure ɗaya biyu ko uku ko hudu, to fa ki sani abin yana dawowa kanki ne. Kamar ke ce a ce kina da ƴan mata ƴaƴanki guda hudu ko biyar ko bakwai ko takwas, sai kika aurar da guda ɗaya, to an baki iyalanki kenan, sauran sai ka san yadda zaki da su. Haka ne, sai ka san yadda zaki da su. Saboda musamman a wannan lokacin zamani yana tafiya, wanda na daga cikin alaman tashin alkiyama sai an wayi gari da namiji yana kula da al'amuran mata 50, in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To an ɗora masa 50, ke kin ce zai auri guda ɗaya ne, in ya auri guda ɗaya zai haifi guda biyar ne kila mata ko wani makamancin haka, sai ki ɗauko danginsa kila a cikin dangi ya samu guda biyar, ɓangaren uwa ɓangaren uba sun zama 10, kinga Allah ya ɗora masa kula da 50, ke kuma kin takaita a 10, sauran 40 ɗin ya zaki da su. Dole a samu gidan karuwai, ina fata mun gane sosai. Dole a samu ɗan rawa, dole a samu ɗan shirin fim, dole a samu ɗan kaza ɗan kaza, saboda su anan za su yi kokarin kula da rayuwarsu. Saboda waɗanda Allah ya ɗora musu kula da rayuwar tasu, kun hana su su kawo su kusa da su. Ban sani ba ko kuna fahimta. Kila za ki ce, to me yasa su mata ba a ba su daman auren maza biyu uku hudu ba? Za ki iya wani tunanin abu ne mai sauki, to amma babu maslaha a ciki. Saboda Allah ya halicci adadin matan ya ninka mazan fiye da sau hudu. Akwai analysis da aka yi kasashe da dama, wanda wasu kasashen za ku ga kamar kasar India, kowane mutum in ba na manta ba, in za a raba yawan mata da maza da suke rayuwa a cikin kasar, kowane mutum zai karkashin za a iya samun sama da mata 50 a namiji ɗaya. Waɗannan matan, kamar yadda za mu gani a cikin wannan surar, ita kuma mace ba a buƙatar ta nemo kunu ko ruwa ko ite ko gero ko dawa don ta ciyar da ƴarta ko ƙanwarta ko mijinta, ba a buƙata. Sai dai ana buƙatar a ciyar da ita ne, a ba ta ruwa da sha, a ba ta abinci, a ba ta sabulu, a ba ta omo, a ba ta sutura, a kula da lafiyarta. Ina fata mun gane wannan. Kowace ƴa mace akwai wanda Allah ya ɗora masa wannan haƙƙin a kansa a yi mata. Allah bai bar wata ƴa mace ta yi wannan da kanta ba, sai dai in an samu matsala a wani gefe. Mun gane? Shi yasa rayuwarki ta ƴa mace daga haihuwanki haƙƙin iyaye ne su kula da waɗannan abubuwan gaba ɗaya: addininki, cinki shanki, lafiyarki, suturarki. Yana kansuwa iyaye. Daga lokacin da iyaye suka yayaki suka aurar da ke ya koma kanwa kan miji, daga lokacin da ba miji ba iyaye, idan akwai wani wa ba kai ko kani ne na miji, to hakkin ya koma kansa. In akwai ɗa, hakkin ya koma kansa. Ina fata mun gane. Da haka duk wanda suka gani ta rasa wannan, to ɗayan waɗannan mutanen ya jefar da haƙƙinsa ne, ya bar abin da Allah ya ɗora masa na wajibi. Mun bai tsona, ya bar abin da Allah ya ɗora masa wanda yake wajibinsa ne, kula da ƴa mace da take ƙarƙashinsa, in ma yayarsa ce ko ƙanwarsa, mahaifiyarsa ce ko kakarsa, matarsa ne ko ƴarsa. Ina fata mun gane. Dole ne sai an samu namiji wanda yake tsayayye a kan wannan. Amma Allah bai ɗora wa ƴa mace wannan hidimar ba. Mun bai tsona, to ya ɗora ma wane na mutane kaza ko kuma kin toshe kin ce ba haka ba kowace amata dole ne sai ta samu wanda yake tsaye akan wannan hidimar dole ne wannan ina fata mun gane to idan ya zamto cewa mace ce za ta yi auren namiji daya biyu uku hudu kada rakin aure maza guda biyu sai aka haifi yarinya ɗan waye ne na'am ɗan uba biyu ɗan wane ne shine tambayar ba wanda ya sani waye mai ɗaukar ɗawainiyarta in ba wane ba wane shi kuma ɗan adam fa ku sani duk lokacin da ya ji cewa da ni da wani muna tarayya akan ɗawainiya kaza to zai sakankance akan wani zai yi kaza wani ma kuma ya sakanta sai ƙarshe sai a bar abin babu wanda yake ina fata mun gani sannan shi da kika aura na biyun ko na ɗayan shi ba akwai wanda Allah ya ajiye ya tsara masa shi ma zai aura shi kuma yanzu ya bari bai aura ba to wa zai aure ta ko wa zai aure su shi yasa wato wannan masifa da ake ciki na zinace-zinace maɗigo kashe-kashe da makamantansu duk wani abin da yake ta'asa ne wanda suke ba da gudumawa 90 cikin 100 kure na faruwarsu ku kuke ba da wannan gudumawar ina fata mun gane yanzu kila inda za ku ce ki tara taro sisi tattara ki hadawa mijinki in ba ta sadai ne kike lalle lalle sai ya ƙara guda daya dan a rage yawan adadin ƴan mata da zauraru suke cikin garin nan haka ne ke ma ki tattara ne guda uku ku tara ya naku ya naku ce sai ya tafi to muku ta hudu dan a rage adadin zaurawa da mata da suke cikin garin nan kila da iya garin nan tsun zami haka da zai yi wahala a samu wani adadin da ya takkara ya karya na yawan ƴan mata da kuma yawan zaura suke cikin gari haka ne to amma kun toshe kofa ina fata mun gane kun toshe kofa sai kuma Allah ya jarabe ki da ƴa ta yi shekara 25-30 ba ta samu miji ba kina ayya wallahi har yanzu dai wanda ba ta samu miji ba ku ta yarda addu'a wata addu'a kuma ga addu'a wurin ki shi ya ki tara kuɗi ki ba mutunci ya ƙara aure ki sai Allah ya tausayi da wannan na aura masa wani ta zama ta biyu ko ta uku ta hudu ni ma Allah ka aurar mu da nawa ki ga ikon Allah ba kowa ne zai iya ba amma yulqaha illa alladhina sabaru ba kowa ne zai iya ba amma wallahi da za ku yi haka da yawan su da tsuna san da ake a cikin gari ya kare ya tashi ya an gaba ina fata mun gane ni me yasa in kuka leka kauyuka na kurkusa za ku ga cewa da wahala ku sami yarinya ta kai shekara 18 ba mata aure ba yana wahala da gaske to me yasa mara kuma mun dace kauyuka haka ne da wahala ki je ƙauye nan kurkusa ki leka ƙauye ko na kusa ko na nesa ki samu yarinya shekara 18 zuwa mata aure ba to me yasa daya ba magana kuɗi ba ce suna yawan ƙara aure haka ne sannan ai yanayin abin da suke kashewa a kuɗi a aure in kin kwatanta da namu na gari ina ga bai ɗaya bisa biyar ɗin abin da ake kashewa a nan ba na farko abin da yake wahalar da samari da maza shine gini ko ɗaki a nemi ɗakin mata su ba dole sai sun yi ɗaki biyu kawai za a kewaye guri wani ba kara za a kewaye shi kina ɗora kara a sama ɗaki ya samu kun ga an sama wa namiji sauƙin me sauƙin ɗaki ita kuma mace da za a auro a kawo an sama wa iyayenta sauƙin kayan ɗaki tunda dan daki ne goriya haka dan abun da za a saka ba shi da yawa a ciki ina fata mun gane dan haka cikin kan lokaci an hada an tara an zo an yi an wuce gurin sai ki samu mutum yaro shekara sa 17 matan sa uku haka ne shekara 18 matan sa biyu matan sa uku matan sa hudu kuma ana zaune zaman lafiya shi yasa da wahala ku je ku ga irin waɗannan guraren ka samu mace ta kai shekara 18 ba mata aure ba balanta na har ka samu ƴan mata da wahala ma ka je ka samu wai a rana ɗaya za a aure da ƴan mata guda biyu a gida ɗaya yana wahala a kauyuka saboda ba a jira kawai da ta kai shekara 14-15 to Allah alalaki yake yi kawai a rabu da ita a aure da ita kuma sun zauna lafiya har yanzu hakan nan ba mu taba ji ba ko ya faru mu dai ba mu ji ba an kawo mana a wani gari nan area nan kusan kananan garurrukan nan kananan kayuka an samu ta cikin sheji mu dai labari bai zo mana ba saboda an magance matsalar amma ku anan ku ne matsalar ku din da yake din ke ce matsalar wallahi ke ce ita kuma rayuwa kama to din to dan in kika yi bake bai kika tare kika hana mijinki kika tare zaki aifa ke ma kuma za a tare miki sai ki tana ma da su ina fata mun gane da haka ta'addudu zawjat wato adadi na auratayya biyu uku hudu wannan Allah madaukakin sarki ne ya shar'anta wa maza kuma ya bada dalile ya saka hikimomi a cikin yin haka ina fata mun fahimci wannan sannan har yanzu a nan gurin Allah bai ba dama a wani ɗan namiji ya haura mata sama da guda hudu ba saboda nan ma zai haifar da wata fitina ta daban ina fata mun gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai a cikin wannan al'umma shi kadai shine Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ya auri mata abin da ya so wanda shi ma lokacin da ya tara mata 11 Allah ya saka masa doka ce to ya isa haka daga yanzu babu maganar wato ƙara aure shi kadai ne wannan kuma kususiya ne tasa sannan auratayyar manzon Allah ta sha bamban da irin auratayyar mu manufar da tsari wanda shi ya kamata mu koyi da shi ina fata mun gane kun ga matan manzon Allah 13 da ya aura gaba daya ɗaya sai aure tana budurwa ita ne waye ke yanzu mai aure cikin angurku haka yake mai tara mata da yawa angurku haka yake ɗaya ce tak ya aure tana budurwa duka sauran suna zaurawa ya aure su Nana Khadija radiyallahu ta'ala anha ƴar kasuwa hamshakiyar ƴar kasuwa matar manzo Allah ta farko ya aure ta tana bazawara ina fata mun gane haka sauran duka za ku ga saboda wata maslaha ne kila wani lokacin za ku ga manzon Allah ya auri wata mata saboda yawan yaranta yana so yaran su taro su dawo karkashin kulawarsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam kai ma abin da ya kamata ki kenan kike ga mijinki ga wanta can mijinta ya rasu ya bata da yara 11 tunda da dama ka duba mana ka tausaya mata ka auro ta mana mai tarayya mu kula da yaran nan 11 ko 5 ko 6 ko 7 amma ke kira tunaninki abinda zai zo gida zai yawa ko abinci zai karu zai rage test haka ne maimakon da za a ji daɗi yanzu yawa ya karu yanzu ba za a ji daɗi ba ke kin manta duk wannan daɗin wallahi zai ƙare ki kokarin neman daɗin da ba zai ƙare ba shine aljannar Allah madaukakin sarki to irin waɗannan auratayya irin waɗannan da haka ne fa manzon Allah ya auri mata ya zauna tare da mata 11 ina fata mun gane wata kamo ta akai a gurin yaki ta zama ƴar sarauta ce jinin sarauta sarauniya ce manzon Allah ya aure ta daga aurenta gaba ɗaya kabilar suka musulunta yanzu kila ke kin san akwai wata arniya da mutum ke aure gidan su za su musulunta amma saboda kishi ba za ki bari ya aure ta ba Allah ya sauwaka haka ala ayyat halin da namiji ba a yadda ya haura mata hudu ba a zamantakewa ta aure iya abinda Allah ya hukunta masa kenan sannan kudin sai yana da dama yana da iko zai iya kula da su da haƙƙokin su baki daya da kuma kula da haƙƙokin abinda za su yi zai kuma iya wanzar da adalci tsakanin su adalci bi ma'anar adalci mun fahimci wannan dan mafi yawa in ka kalli rikice-rikice na zamantakewa na aure da yake haifar da rashin adalci tsakanin wato ma'aurata kaga an fifita waccan matar akan wannan matar kowa na da laifi musamman kar ku ce ina kare maza ne amma matan su suke ba da gudumawa fiye da kowace bayani zai zo akan wannan insha Allah a wasu ayoyi a nan gaba amma ki sani duk lokacin da kika yi tsaface ko kika tsubbace ko kika magance mijinki ta hanyar bokanci sai ya koma ya karkata kanki ya bar sauran matansa to ki sani cewa za ki aifi ɗaya mace kuma za ki kai ta gidan miji kuma abinda kika yi wallahi sai an mata kama to din dan ke yar wasu ne ita ma yar ku ce wannan matar wacce zamanki yar wasu ne kuma ke ma ga taki yar yanda kika yi a wannan wallahi haka za a yi mataki ai azam za ku gani azamantacewa na aure wato adalcin da Allah yake zartarwa tun anan duniya ake hukunci tun anan duniya ake ba bace lokaci sai a hukunta ki a duniya bisa abin da kika yi kuma ba zai hana samun sakamakon ki na kiyama ba ina fata mun gane ai zamu gani a nan kausu ayoyi hatta in ce ce ku sai yiwa tsakanin miji da mata aka fada aka yi fada aka tuka aka kasa warwarewa Allah ya ce a raba auren in an raba ki gudin zahu kullum min sa'ati idan ke ce fadirar a duniyar ta gaske kika kuntata kika takura masa har ya sa auren ya mutu Allah ya ce yubunillahu kullum min sa'ati a raba auren Allah zai baki daidai da ke daidai da ke haka in shi ne a raba auren in shi ne dan duniyar dan iskar jairi ya sa ya kuntata mata har ta kai ga an kasa ne to a raba auren Allah zai bashi wanda ta dandada masa aya a hannu ba ta dandana masa konarsa tun a nan duniya kuma ba zai hana shi samun sakamakonsa a alkiyama ba ayoyin suna zuwa insha Allah ta'ala da haka anan Allah ya ce wa ikibtu alla tuksutu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a fa in kibtu alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika anna alla ta'ulu sai Allah ya ce wa atun nisa'a saduqatihinna nihla fa in kibtu lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a wa atun nisa'a kuba wa mata saduqatihinna nihla kuba su sadakokinsu sadakin su ku ba su shi kyauta wato wajibi ne a ba wa mace sadakinta a lokacin da aka aure ta ina fata mun gane fa in inna lakum an shay'in ku mazan da kuka aure su in sun ba ku wani bangare daga sadakin sun ce sun sassauta ko ga kyautar sadakin sun bayar a shi mijin Allah ya ce fakuluhu ku ci hani'an mari'an halal ne da dada haka zaki iya kyauta da sadakin kin gana ba baki makara ba aikin san sadakin da mijinki ya miki inda ba za ki dauka ki bashi kyauta ki ce ga wannan sadaki na ne da kanmu amma na baka kyauta dan ki tuka wannan ki tabbata da wannan azakiya musamman a wannan watan ina fata mun gane subhanahu wataala yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su kyauta ce daga Allah Allah ya wajibta a ba wa ya mace sadakinta ina fata mun gane wanda mun fara magana akan sadaki a wancan aya na baya ko bai da kadan bashi da yawa sannan a wajen bada shi ana iya ambata shi a ce ya aure ta a matsayin sadaki naira 15 in an ga dama a ce gashi ya bayar in an ga dama a ce bashi duk ya halatta kuma za a iya yin ya aure ta da sadaki wanda ba a san nawa bane amma dai zai bayar daga baya ya halatta gari muayyan kenan a dai akwai sadakin amma kuma ba a san nawa bane mun gane za iya yin aure haka amma dai abun sani shine aure baya halatta sai da sadaki mun gane baya halatta aure sai da sadaki to anan har yanzu a bangaren sadaki yanzu dan girman Allah ya so ka taba jin cewa an yi aure a damman sadaki ba shi halal ne ba ya halatta ayi ai aure sadakin amma bashi ne an ambata ko ba ambata ba amma idan akai in kika yi wasa wannan maganar kalmar sadaki ba shi ne sanadiyar mutuwar aure saboda ku tsuro ba irin naku saboda ku gulu ba irin taku cece ku ce irin naku Allah ya halatta abun amma saboda tsoron gusuru tsoma da cece ku ce da har zai kai ga mutuwar auren karshe ma an bar shi gaban ma ba addini ba ba ai ba ai amma halal ne a zo a daura aure an daura auren wanda da wani sadaki an fada naira 1000 kaza ne amma adalan ne ba lakadan ba adalan ne ba lakadan ba har ma yanzu ta dabi'a da ƴan mata suke yi kawai jira suke yi in an zo daurin aure iya abin da suke bukata an daura a daura nawa ne sadaki su ji kawai nawa ne sadaki wanda irin waɗannan suna daga cikin abin da suke kashe auratayya da yawa saboda ta ji kawarta an mata sadaki naira 200,000 ita kuma mijinta ya mata sadaki naira 200,000 da haka sai ta kulle wannan aranta ai wanta sadaki 200,000 aka mata shi ne yasa bai yi 200,000 bai yi mun 100 wannan sai yasa tana mu'amalarta sa da mummunar mu'amala har ta kai ga karshe auren ya mutu kin ga biki gane ba daga maganar yawan sadaki kin tashi a budurwa kin komawa bazawara sakinwa ki dukan ke cewa wuyar ne ina fata mun gane Allah ya sauka dan haka sadaki ko a ambata ko ba ambata ba takar akwai shi aure zai daura shi ba shi da kadan ba shi kuma da yawa ina fata mun gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma aure mafi albarka auren da ba a tsawwala a cikin sa ba mun gane tsawwalawa auren da ba a tsawwala a cikin sa ba ba a kuntatawa dangin amarya ba haka ba a kuntatawa dangin miji ba ba a kuntatawa uban amarya ba ba kuma kuntatawa shi miji ba amma matsalar mu shine matsalar mu malam yanzu yau in ka haifi ɗa mace to ai wani karamin tashin alkiyama ya same ka sosai ba haka bane mutum zai iya sai da shago ko gida ko kuma gonarsa ta noma don yi auren yarsa haka ne haka ne to ina hikimar auren kenan a ciki kafin ka haife ta kamar da kika kaza da kaza da kaza amma ka haife ta bata kawo ba ka ƙara ɗawainiya tun daga haihuwar ta har zuwa girman ta har ka bayar zaka aure da ita kuma yanzu kana rabuwa da wani ginshikin kadararka da ka nema ba ta nan dan ka aure da ita ai daga nan kin san an bar musulunci a gurin ai an bari shi yasa wato wannan jahiliya na aure da muke yi wallahi in ba mu bari mun dawo kan daidai ba mun dawo kan zahirin gaskiya to akwai matsala akwai matsala su mazan kun kakaba musu sai yayi atamfa 10 barkatai 20 da 30 yayi akwati 2 3 4 5 6 ko yayi sadaki naira 1000 kaza ya nemi daki ciki da falo da danin da kaza da kaza da kaza haka ne wanda in ka kasa al'ummar kaso 10 cikin 100 ta ne za su iya aiwatar da wannan sai zama to kaso 10 kuma su ne za su iya yin aure kaso 90 sun kai auren amma kuma ba su da halin da za su yi wannan da haka dole ya takura da auren sai kuma su bi yadda kika shekara 18 kina mata tarbiyya tunda yanzu kin kakaba wasu bid'o'in da sai an yi kafin ai auren auren ba zai samu ba sai kuma ya fara lallabanta ta yadda zai biya bukatar ta mugunar hanya shikenan kun kawo wato abubuwa masu yawa na cin kuɗi maƙude maɗudu kun hana aiwatar da halal kun kuma saukaka aiwatar da haramun shikenan sai mutane su fada cikin haramun din sai Allah ya daibe albarka a cikin al'ummar ya kawo musifu kala kala sai saka shine abin da yake faruwa ina laifi ake wannan kayan daki kujera gado da waye dama ba hakkin mu ne ba hakkin uba bane yi ba hakkin uba bane yi sai a zauna to iyaye ku fahimci juna wannan maganar shi miji ya je ya nemi gurin zaman sa in ya ga dama ya saka burma a cikin daki ya nemi tukunya guda daya ko ya nemi dan cokalin su guda biyu ko uku ko biyu shikenan ya nemi dai gurin da za a zauna ba ruwansa da maganar kawai akwatuna ba ruwansa da maganar sadaki mai yawa ba ruwansa da kayan sa kullalle ba ruwansa da kaza ba ruwansa da kaza ba ruwansa kaza an ba sauki ko an ba sauki ba ita kuma babu maganar gado bare ko ba babu maganar samira ba maganar umbadi ba maganar komai kawai a dauko ta tsuratta in ya ga dama ya dinka mata kala biyu uku na fitowa daga ciki na shiga cikin hidiman biki a dauko ta a kawo ta da kalar ta biyu in ta zo gidansa ne in ya ga dama ya mata sutura in ya ga dama ya bata ta zauna tsara matar waye matarsa ce ina fata mun gane dan girman Allah in za a yi wannan daga nan zuwa layya mutum nawa za su yi aure mutum nawa za a aurar akwai bukatar sai na je da gona kafin aure da yata akwai bukatar sai kaga yaro ya tashi ya fita rani ya shiga nan ya kukuta ya yi shekara bakwai takwas duka yana kokarin yaya za a yi ya gina gidan da zai zauna da shi da matarsa guda ɗaya to shi yasa in ya laifi a maimakon ya yi kokarin ƙara aure in ya hango hanyar da ya biyo ya mallaki gunda yake zaune yanzu ko kuma irin makudan kuɗin da ya kashe ya auri wannan yanzu ya sake ƙara wata gaskiya ba zai yi ba shi yasa kina da ƴaƴa guda biyar sai auri guda ɗaya kudu sai su zauna babu aure to wannan dole ne al'umma ta zauna mahukuntanta masarautunta malamanta manyan cikinta maza da mata su zauna su nazarci wannan al'amari a sassauta abin nan ko kun san ƙarya ne mu mun san ƙarya ne to ai abin da yake dare mana kowa ya huta in an ce sai an yi to ai abin da yake dare misali mana amma yau idan ana kashe misali tun ana kashe 200,000 ana ganin kuɗi ake kashewa a layin aure har an zo ana kashe miliyan da wani abu ana ganin kuɗi ake kashewa haka ne yanzu za a waye gari aka tafi haka sai an zo ana kashe miliyoyin kuɗi a sabgar aure kullun abin karuwa yake kullun matsalar kuma ƙara aukuwa take yi to me yasa ba za mu sauka wa kanmu ba ina fata mun gane Allah ya ce wa atun nisa sadaqatihin nilla fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a babu laifi idan mace ta dauki sadakin da ta bayar wa mijin da ya aure ta ce ta bashi kyauta ko duka ko wani bangare ya ci halal ne da dada ina fata mun gane amma sadaki nawa ne ne na ƴa mata ce wanda za a mata aure har yanzu a wannan gabar saboda irin abin da muka kallafa wa kanmu ne sai an yi kaza a kayan dakin ƴa mace sadakin ma in an bada ƴaƴan ba sa ganin sa haka ne daga hannun uba sai gurin mai kayan aure daga hannun uba sai gurin mai katifa haka ne ko ina fata mun gane daga wannan kayan da kuke gani ba wajibi bane uba ya yi su sadaki kuma wajibi ne a bawa ita amarya hakkinta ne Allah ya ce wa atu nisa sadaqatu hinna ne a basu Allahumma in an basu ko kuma a shawarce su wante ga sadakin ki naira 80,000 amma me ya shawarar ki bakki da katifa ni ko ban da damar sai miki katifa in kin yadda zan dauki wannan kudin sai kika ta sai miki katifa shikenan ai ba ta sai bace jaban da arziki ne ko amma da ce bace dai ba za ka lafi ta ce a bata kayanta hakkinta ne mun fahimci wannan Allah ka samu gyara wa atun nisa sadaqatihin nihla fa in tinna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a sai Allah ya ce
wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
نعم.
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
وبنجي سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء kada ku ba wa wawaye daga cikin ku amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda Allah madaukakin sarki ya saka rayuwarku ba ta yiwa sai da wannan kudin warzuquhum fiha ku arzuta su daga cikin sa waqsuhum kuma sustura wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku kuma musu magana ku ga musu magana wacce take daddada akan dukiyarsu a baya cikin wannan sura mun karanta cewa Allah ya hana cin dukiyar maraya haka ne ko Allah ya ce wa atul yatama amwalahu ku ba wa marayu kudin su ku ba su dukiyoyin su ko wala tabaddalu sabita wala taakuluha ila amwalikum wala taakulu amwalahum ila amwalikum kar ku ci dukiyar su tare da dukiyar ku ina fata mun gane to anan wannan maraya ne za a bashi kudin sa Allah ya ce wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama kada ku ba wa malaya karami wanda asufa anan hatta mata sun shiga ciki mace ita zanto akwai gadon ta na kudi wanda ake tunanin in an bata za ta ballagadar za ta lalata to Allah ce kada a bata haka malaya wanda yake karami ne shi ma kada a bashi kudin sa matakar bai mallaki hankalin kansa ba allati ja'ala Allah lakum qiyama kun sani Allah madaukakin sarki ya sanya dukiya ta zanto ita ce abinda kuke tsaye domin ta misali ba kwa cin abinci sai da dukiya ba kwa sa sutura sai da dukiya ba ku zama a gidaje sai da dukiya ba a motsi sai da dukiya ina fata mun gane da kan rayuwarku tana ta'allaka da ita ne warzuquhum fiha ku ba su daga ciki ku ciyar da su ku shayar da su a ciki waqsuhum ku musu sutura a ciki kada da kudin maraya a hannunki ko a hannunka ka rike baka ciyar da shi ba yana cikin yunwa baka mai sutura ba ko baka bashi kudin sa ba kar ku yi haka wa qulu lahum qawlan ma'rufa sannan ku gaya musu magana da dada magana mai dadi wannan kudin wace naki ne fa amma a sarrafa shi ta hanya mai kyau kar ki lalata ki tsaya a kula miki da shi a dora ta hanyar da zai ci gaba wane ka bi abin nan a hankali shine wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana wacce take da dada Allah ya ce wa kulli yatama game da marayu ku musu jarabawa ku gwada su ku musu gwadi hatta idza balagun nikah lokacin da suka balaga suka kai aure to ku jara ku musu jarabawa ku ga shin za su iya kula da dukiyarsu da kansu ne ko kuma ba za su iya ba fa in anastum minhum rushdan idan ku tabbatar kun same su nutsuwa kin gwada kin ga misali yana da kudi naira miliyan 2 ko 3 a hannunki a matsayin sa na maraya ya taso har ya balaga to yanzu abin da yake wajibi a bashi dukiyarsa a hannunsa to ta yaya za a bashi ba haka sai an gwada shi sai misali wane yanzu wace irin sana'a zaka iya yi zan iya yin sana'a kaza to nawa take bukata tana bukata kaza dauki misali ko 100 ko 200 bashi ya fara sana'ar ala bar shi ana tafiya dan bayan lokaci ina sana'ar take kawo ta mu gani ida uwar kudi ga ta akwai riba eh ga riba an samu to kara mata kudin ya je miliyan guda a ci gaba bakin bashi miliyan ba a ci gaba an dauki lokaci wani ina labarin sana'a ga ta nan tana tafiya ina uwar kudi ga ta ina riba ga riba to sa masa bashi kudin sa gaba daya yanzu me anastum min rushda kun fahimci wannan haka kuma koda iya mata ci sai aka ga akwai layi na abin da za ta juya kudin ba ta galgatar da shi ba to Allah ya ce ku dauki kudin su ku ba su kayan su fatfa'u ilayhim amwalahum ku ba su dukiyoyin su a hannun su wala ta'kuluha israfan kada ku ci dukiyar maraya da almabazaranci wa bidaran ayyakbaru ko kuma a cinye dukiyar kafin ma su girma, ko kuma a ba su dukiyar suna ƙanana kafin su girma, su lalata dukiyar kawai don akwai mugunta a cikin rau. Ka san ba da akwai irin wa'annan mutanen ga dukiyar marayan bari a bashi, ai bashi da hankali ko ba dai kudinsa bane, gashi an bashi an tura masa kwana ɗaya biyu, shine sayan babban wando, shine sayan babbar waya, shine kaza, ya je na cin dumame, shine indomie, shine kaza. Kafin kankanin lokaci kuɗi ya kare, sai zama babu kuɗi kuma babu iya cin abincin da aka saba a gida. Daga nan me sai sata, saboda ya riga ya fara cin daɗi da kuɗinsa, wanda kuɗin kuma ya kare, shikenan sai ya koma sata. In ya nemi satar bai samu ba, sai ya koma shaye-shaye, saboda da ya ci shi da kuɗi yanzu babu, sai ya nemi abin da zai sha hankalinsa ya guce, ya riƙa jinsa cewa shi ma sarki ne. Ina fata mun gane. Shikenan Allah ya tsara tarbiyyar rayuwarsa. Allah ya ce kada ku yi haka. Waman kana ganiyan falyastafi, duk wanda yake mawadaci ne kuma yana da kuɗin maraya a hannunsa, to ya kare, kada ya taɓa kuɗin maraya. Waman kana faqiran, wanda ke kuma matalauci ne, mabukaci ne, falyakul bil ma'ruf, shi kuma wannan babu laifi ya ci bil ma'ruf. Wanda malamai anan suka ce bil ma'ruf shine dukiyar sai a saka ta a wani layi na kasuwa wanda za a riƙa juyawa, tana ba da riba kuma ita bata lalace ba. To wanda shi mafaƙiri ne, wato mabuƙaci ne, kuma akwai maraya mai irin wannan dukiyar hannunsa, sai riƙa juye dukiyar, yana samun riba, yana ci daga ciki, kuma yana ɗawainiya da marayan, Allah bar shi, kuma uwar kuɗi tana nan. Ina fata mun gane. Man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, amma wanda yake kuma shi wadatacce ne, to sai ya riƙa juya dukiyar, yana tarawa, yana bar masa ribarsa ta maraya. Allahumma, sai dai in uzura ne aka yi, misali kasuwanci ake yi, ana raba ribar, shi mai kuɗi mana maraya ana ajiye masa wani abu, masu ɗawainiyar dukiyar su ma ana cire musu wani abu, wannan babu laifi a ciki. Allah ya ce fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum, idan za ku ba su dukiyoyinsu, to fashhidu alayhim, ku kafa shaidu. Ya zamto kun kafa shaidu a kan za ku ba wa wane kuɗinsa, za ku ba wa wancan gonarta, wancan akuya da aka bar mata take aihuwa, an bar mata akuya ƙarama, menene sunan ƙarama, fatala ko shi ne gadanta, lokacin tana ƙarama, yanzu gashi ta girma, ta kawo hankali har za a mata aure, to ga awakinta sun aihu sun zama guda 17, duka wannan nata ne. Amma a ciki akwai kuɗin dusa da kuɗin ciyawa da kuɗin ruwa, za a sai da guda 5 don a biya wannan, wannan babu laifi. Ina fata mun gane. To ku shaida an ba ta kayanta, shikenan magana ta kare. A maraya ne, yana ƙarami, babansa ya mutu ya bar masa gona, tana nan gonar, kila haya ake bayarwa, ko tana zaune, ko tana hannun wani ne, haka lokacin da ya girma ya kai, to sai a zo sai a ce, to wane yau jama'a ku zo, ga wane zan ba su gonar su ta gado, dan yanzu sun girma, sun kai za su iya nomawa, ko sun saida za su iya yin wani abu da kuɗin wanda zai musu amfani, ba su ga kare da kuɗin ba, sai a kafa shaida, sai a ba su kayansu. Ina fata mun gane. Haka in kuɗi ne aka rasu, aka bar musu, ko aka bar masa, to an zo an jaraba, an ga lalle ya akwai nutsuwa tattare da shi, akwai hankali, ba zai galgantar da kuɗin ba a bisa irin jarabawar da aka masa ya ci, to sai a ɗauki kuɗin, sai a bashi, sai a kafa shaida. To wane lokaci ya yi da za a baka kuɗinka na gadon mahaifiyarka ko gadon babanka da ya bari kaza? Da babanka ya rasu ya bar maka gadon naira 150,000, amma an saka ta tsarin kasuwanci, yanzu ta zama 3,000,000, da haka ga nairar ka 3,000,000. Shikenan. Ina fata mun gane. To kun ga duk matakan zaman lafiya an bi su. In ya zamto cewa daga baya wani abu ya faru da dukiyar ta gargalce, ba za a ce waliyin bai ba da dukiyar ba, dan gashi ya riga ya bayar. Ina fata mun gane. Shine fatfa'u ilayhim, ku ba su dukiyarsu. Fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum, in za ku ba su dukiyarsu, to fa ashhidu alayhim, ku kafa shaida a kansu. Wa kafa billahi hasiba, ya isa a ce Allah madaukakin sarki shine mai diddige komai. Allah shi ke kula da kowa, shi ke kula da komai, yana sanar dukkanin abubuwan da kuke yi. Ina fata mun gane. Illa iyaka, duk abin da za ku yi ya zamto tsoron Allah madaukakin sarki shine kan gaba. Ina fata mun gane. Za mu dakata a nan gurin insha Allah ta'ala, sai a darasi na gaba wanda gobe kenan insha Allah ta'ala, in Allah ya kai mu. abinda muka dare muna roƙon Allah madaukaki sarki ya sa mu tarayya a cikin lada. Allah ya mana jagora. Allah ka sarar da mu dukkan alherin da ke cikin wannan wata mai albarka. Iko ya abin da ya zama fitina cikin wannan wata Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu. Ubangiji ya kare mu. Masu bukatu da ku cikin Ubangiji subhanahu wata'ala albarkacin wannan wata naka Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alheri. Bukatun da suke da sharri ne Ubangiji kai ka san su. In ba alheri bane gare mu ya Allah ka canza kamar su alheri. Marasa lafiya cikin mu Ubangiji subhanahu ka ba su lafiya. Allah ka ba su lafiya. Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a bara zuwa bana da malar shekarun baya Ubangiji subhanahu wata'ala ka ji kansu da rahama. Allah gafarta musu kurakuransu. Ko kuma Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka sa mu cika da imani. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.